azantawar sa ta musamman da muryar Amurka. Shugaban kwamitin ƴan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo yace majalisa ba za ta soko-soko da irin wannan batun da ya shafi lamarin tsaro ba a daidai lokacin da Najeriya ke kakkaɓe ƴan ta'addan arewa da kudu maso gabashin ƙasar. Usman Kumo ya buƙaci jama'a su kwantar da hankalinsu don ba za a bar akasin ya kawo koma baya ga tada rayuka da dukiyoyin al'umma ba.
Magana ne ake akan documentation, magana ne ake magana akan custody, magana ne ake akan maganan procurement, magana ne ake akan wasu abubuwa waɗanda suka jaɓinci dokoki da bin ƙa'ida. Saboda haka a yanzu abin da yake gabanmu kuskure ne mu yanke hukuncin waye mai laifi, amma aikinmu ne mu je mu bincika mu tabbatar da meye gaskiya. Yanzu mun riga mun samu ɓangare na auditor general da ya rubuto da ɓangare na ƙuduri da wani ɗan majalisa Tobi Okechukwu ya reji, sannan da hukuncin da majalisa ta yi na kafa kwamiti kamar na wucin gadi na azaƙulo gaskiyar magana a madadin 'yan Najeriya, saboda kada 'yan Najeriya su ci gaba da zama cikin rashin tsaro. To ina tabbatar maka matsayina na shugaban wannan kwamiti, bi iznillahi ta'ala za mu yi adalci, za mu bincika, kuma ba daɗewa ba za mu ga 'yan Najeriya cikakken bayani.
Ƙwararre a lamarin tsaro Dr. Kabir Adamu ya ce binciken na da muhimmanci don zai gano gaskiyar halin da rundunar 'yan sanda take ciki don kaucewa faɗawar makamai hannun miyagun iri.
Dangane da nasaban ko tasirin wannan bincike da kuma halin da ƙasa take ciki, ya nuna cewa akwai alaƙa tsakanin makaman da ake da su wanda suka yawaita a ƙasa, wanda suke hannu wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba, da kuma rashin ingancin yadda waɗannan ɓangarori na tsaro suke gudanar da rumbunsu na ajiye makamai. Shi yasa kusan wajibi ne da ɓangaren zartarwa wanda hukumar 'yan sanda ke ƙarƙashinta a matsayin tarayya kenan da kuma majalisa su tashi huɓɓasa su bincike wannan rahoton, su tabbatar da cewa a shekarun nan 19 da aka ambata duk wani wanda yake da hannu da ruwa da saki wanda yake yin aikinsa a hukuntar da shi. Ya kuma zan hannunka mai sanda ga waɗannan wanda suke kai yanzu da wanda za su biyo baya.
To sai dai ra'ayin mataimakin kwamishina Ali Alhassan Fage mai ritaya ya sha bamban, yana mai ambata inda yake tunanin makaman ka iya bata ta hanyar hatsari da 'yan sanda ke fuskanta a fagen aiki.
Daga wancan lokaci zuwa yanzu din 'yan sanda nawa aka kashe aka karɓe makamansu, kuma ko al'amarin 'yan defense din nan da aka yi, police stations nawa aka fasa aka ɗebe makaman, domin sai da aka ɗebe makaman sannan aka ƙona aka sa wuta, kuma 'yan sanda nawa ake kashewa a kullun? Karke mamaki yanzu haka maganar nan muke ma wanda a wani wuri an harbe ɗan sanda an ɗauke makamansa, ba a taɓa kuma harbe ɗan sanda wanda yake tare da makami an tafi an bar gawarsa da makaman ba, a'a sai an ɗauka. Wannan ne ina gani kawai ya faɗi wannan abu ne saboda ya fito da kansa a san yana aiki, saboda duk a cikin yamutsin labaru a ƙasar nan da wuya dama ka ji labarin auditor general.
Kokari da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda kan wannan rahoto ya citira. Ba wani sabon labari ba ne cafke jami'an tsaro a Najeriya da hannu a aikata miyagun laifuka ko haɗa kai da miyagun iri wajen kisan gilla da neman kuɗi ko ta halin ƙaƙa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.